This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da lol da kuma niyyar muryar arewa. Zama ku iya samun mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com.
Mu gaskiya
sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsin na ranar Litini 11 ga watan Janairu. To ko menene matsayin talakawa game da takaddamar da ake yi a APC a jihar Adamawa?
Mu gaskiya fadan nan da suke yi muna son su daina su zo su yi mana aiki.
Sannan kamar kowace ranar Litini, Saluhu Garba na tafa da shirin sana da rashin tayi. To sai dai kuma a man aikin gafara dan ba za mu iya kawo muku wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ba kamar yadda aka saba. Yanzu dai a gyara zama a sha labaran duniya.
Mawsari assalamu alaikum. Jami'a mai mulki a kasar Zambia ta gargadi ya'yanta cewa shugaba Edgar Lungu yana da yancin zabar mataimakinsa kafin 11 ga watan Agusta, lokacin da za a yi zaben shugaban kasa da 'yan majalisar dokokin kasar. Jami'ar Patriotic Front ta ce amma batana 'yan jami'ar masu neman mukami su nemi shi shugaban ya tsayar da su a matsayin mataimakinsa ba. Yanzu haka dai wasu daga cikin manyan jami'ar sun tattauna da shugabannin jami'ar yayin da wasu ko ke barazanar barin jami'ar muddin ba zaɓe su a matsayin mataimakin shugaban ƙasa ba. Wannan ya sa shugabannin jam'iyyar jan kunnen masu wannan ra'ayin da kansu abin da zai kawo rarrabuwan kawuna cikin jam'iyyar. Ɗaya daga cikin shugabannin ya ce yin hakan ya nuna cewa wannan tabi'ar tamkar nuna tsananin kwaɗayin mulki ne da haɗama. Ya ce don haka duk mai wannan tabi'ar bai dace a ba shi muƙamin mataimakin shugaban ƙasa ba.
Wasu sabon 'yan gudun hijira da suka iso nan Amurka daga ƙasar Siriya da kuma tsohon sojan Amurka musulmi na cikin sahun farko da za su zauna da uwar gidan shugaban Amurka Michelle Obama a jawabin haɗin gwiwar da shugaban Amurka ya saba yi wa Majalisar Tarayyar Amurka da ma ƙasar baki ɗaya game da halin da ƙasar ke ciki. Wannan jawabin dai shi ne irinsa na ƙarshe da shugaba Obama zai yi, kuma uwar gidan shugaban ƙasar ce ta saba zaɓen waɗanda za su kasance sahun gaba wajen wannan taron, wanda kuma shine shugaban ke baiwa fifiko. Waɗanda za su zauna kafada da kafada da uwar gidan shugaban ƙasar wato Michelle sun haɗa da Nabi Shah, wani tsohon sojan Amurka wanda ya zo wato aka zo da shi daga ƙasar Pakistan tun yana ɗan ƙarami. Shah ya shiga sojan Amurka ne cikin shekarar 2006 kuma ya yi aiki a Iraki. Haka kuma gwamnatin Obama ta gayyaci Rafi Huhamo da ke Troy a Michigan domin nuna halin da 'yan gudun hijira ke ciki. Huhamo dai ya iso Detroit ne a ranar 18 ga watan Disamba ta na shekarar da ta gabata da shi da 'ya'yansa mata uku da ɗa namiji bayan ya kwashe shekaru biyu a ƙasar Turkiya.
Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi Allah wadare da harin da aka yi Lahadi a arewacin Yemen, wanda ya dalilin mutuwar mutane hudu a asibitin nan da ƙungiyar ta likitocin nan masu aikin sa kai ke agazamawa. Wannan dai na kunshe ne cikin wata sanarwar da ke ɗauke da sa hannun Ban Ki-moon ɗin ya ce za a samar da wani kwamiti mai ƙarfin gaske wanda zai binciki gano ko su wane ne suka aikata wannan ɗanyen aiki a asibitin Shira da ke gundumar Sa'ada. Sakatare Ban ya nuna matukar damuwansa akan yadda samun wadataccen kiwon lafiya ke ƙara ƙaranci ga 'yan ƙasar ta Yemen. Ya ce a dokar ƙasa da ƙasa asibiti da jami'ai masu aiki a asibiti suna da kariya ta musamman a duk inda ake wata fada ko yaƙi, kuma duk wanda ya kai musu hari to ya kare dokar ƙasa da ƙasa. Ƙungiyar ta likitoci da ake kira Doctors Without Borders ta ce an jima mutanen ta rauni har su 10 sakamakon wannan harin, ciki ko har da jami'anta 3.
Tawagar musamman daga Majalisar Ɗinkin Duniya ta gana da ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif a Tehran jiya Lahadi. ganawar da suka bayyana da cewa tana cike da nasara kafin taron samar da zaman lafiya wanda za a yi a wani lokaci cikin wannan watan, kamar yadda ministan ya shaidawa tawagar kwatankwacin abin da ya faɗa a ziyarar da ya kai Saudiya ranar 5 ga wannan watan, inda ya ba su tabbacin cewa zaman tsarda da ake yi a yankin ba zai shafi goyon bayan da gwamnatinsa ke baiwa yarjejeniyar da aka cimma a Biyana ba, da kuma yunkurin tattaunawar zaman lafiya a Geneva.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka Amerika da ke nan birnin Washington DC. Manyan shugabannin kasashen Larabawa sun koka kan yadda ƙasar Iran ke shiga sharaba shanu cikin harkokin kasashen Larabawan. Ministan harkokin wajen Abdullahi Zin bin Zayed Al-Nahyan ya faɗa a wajen wani taron gaggawa da kasashen suka shirya jiya Lahadi cewa Jamhuriyar Tarayyar Iran ta kasa kare jami'an diplomasiyyar Saudiya. Saudi Arabia ta buƙaci taron da ya tattauna batun harin da aka kai wa ofishin da ke birnin Tehran, wanda hakan ya biyo bayan kashe wani malamin Shia Nimr al-Nimr. Shugabannin ƙungiya na ƙasashen Larabawan ya buƙaci a samar da wani taro a birnin Cairo domin cimma yarjejeniya mai ƙarfin gaske da zai kawo ƙarshen wannan saɓanin, tare da kira ga ƙasar ta Iran da ta daina duk wani shishigin abin da bai shafe ta ba ga ƙungiyar ta Tarayyar Larabawa. Wannan rashin jituwa dai tsakanin Iran da Saudi Arabia ga bisa dukkan alamu zai haifar da yanke ko kuma rage dangantakar diplomasiya tsakanin Iran din da sauran wasu kasashen Larabawa.
To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda kuka ji, har yanzu ana ci gaba da takaddamar bangaranci a jam'iyyar APC Shiyar Adamawa, al'amarin da ya sa talakawa ke kiran da a maida hankali wajen yin musu aiki. Ibrahim Abdul Aziz, gare ka.
Yanzu haka wata sabuwa ce ta kunno, inda wasu jigajigan siyasar jiha suka fara maida gwamnan jihar Senator Bindo Umaru Jibrila Martani game da kalaman da yake cikin kwanakin na cewa bai da ubangida, kuma wasu 'yan siyasar jihar da ke da zama a Abuja ne ma ke neman hana ruwa gudu a ci gaban jihar. Da yake mai da martani ga kalaman gwamnan ɗan majalisar dattawa da ke wakiltar mazabarar Adamawa ta tsakiya Senator Abdul Aziz Mutalan Yako, ya kosha wace gwamnan ne da ya fuskanci ayyukan da ke gabansa na aiwatar da manufofin jam'iyyarsu ta APC maimakon mai da hankalin da yake wajen azazzalar shugabannin siyasar jihar, batun da ya ce ma ba zai haifar da ɗa mai ido ba. Senator Abdul Aziz Yako ya ce a matsayinsu na waɗanda ma suka taimaka wajen kawo sabar gwamnati a jihar ba za su kyale gwamna Bindo yake wuce mukaɗi da rawa ba, inda kuma ya bayyana cewa
tsakanina da Allah babban abin da yake gaban gwamna shi ne yana da aikin gwamna ya zo na ya fahimci ƴankinsa ya yi shi tsakaninsa da Allah. Kada ya damu da 2019, wannan tana cikin ƙaddarori na Ubangiji wanda zai labawan shi wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama. Idan nasu ne Allah zai mayar masa, idan na wani ne, idan na kai mai tambaya ne zai baka. Ta haka ni ba abu bane wanda ta dame ni. Dukkan alƙawarin da muka yi ma jama'anmu ya kan kokarin shi ya cika ya mafiye da haka insha Allahu. Ya roki Allah, Allah ya bashi nasara, ya kwantar da hankalinsa, ya aikin da ke gabansa. Akwai abin da ake kira a Turance shadow boxing, idan shi doya bayan sun je ka wannan shadow boxing ne. Ni ba bokin faɗansa ba ne, aiki na fa ina da aiki, ina da aiki kuma shi mana da aiki. Yana wanda suke zuwa radio su zage ne su koshin wannan duk gaban nan magana su wannan ba kuma ni ban da al'adan zagi ne. Bindo ina masa roƙon Allah, Allah ya sa gwamnatinsa ta yi albarka. Idan gwamnatinsa ta yi albarka, talaka Adamawa ya amfana, ni kan burina ta cika, kuma ina masa fatan alheri. Maganan da take gabansa kuma wannan magana ne ta gaibi.
Idan dai za a yi tunawa, a cikin kwanakin nan gwamnan na fama da martani ga masu sukansa na cewa ya sauya ubangida a jihar, inda Senator Bindo Jibrilan ke zargin wasu 'yan siyasar jihar da ke zama a Abuja da cewa suke hana ruwa gudu a jihar.
Kamar yadda Abraman ya ce, awa ba da kuɗi. To, ko kana so ka ba da kuɗi, ma'aina kuɗi yake. Babu kuɗi. Sai ka ce ka zauna Abuja, kada sai ka yi maka kuɗi. To, ba zan kai ba. Larfi na uku sun ce gwamna yana tare da turaki. To, gwamna ba zan zauna turaki ba. Shi ne tabbake mu, ba na fara da kowa. bama fara kowa yako ubana ne to ake ubana ne mun zo mu yiwa mutane aiki
to ko me talakawan jihar Adamawan ke cewa ne game da wannan dambarwa
to game da dambarwa ko rikicin siyasa da yake wannan ba zai haifar wa Adamawa da dama ido ba a bisa siyasan da ake a duk duniya siyasan ci gaba ba siyasan bangaranci ba mu a roƙon mu talakawa na jihar Adama mu ba mu ji dadi ba kuma ba mu yi welcoming wannan idea ba ya kamata su hada kai in dai suna yi abuna don talakawa ne mu talakawa ba mu goye ba kuma zan goye baya ba
mu gaskiya fadan nan da suke yi muna son su daina su zo su yi mana aiki
yanzu ko lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya a wannan sato kasa kafin Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya
wannan haka yake kuma a gaida Ibrahima to kafin mu ci gaba ga mai dogon zamani
Kawandali na ale, kawandali na abu, kawandali na ale. Mbawa, kakandami kanan alizaki, nalla raba mai mota, dodo kanan alijanki. Yarun da ya san kalife yana laraba. sakanan da fadi da shida alhaji yalo gami da umaru halima godo na alhaji amma da shida da hina nana ko ta ina ba dadi kama na kundulu mamma na san yiwo alhaji kanshi da shida tuke tando mai kanu mai saje danye da amba ture posta da shida ba wa na posta wa anda ke gasa kanife to ka ji shadi u dai dai ba so halin baban du ta in ya ha bi sa han ya kanan alige da da de kale ka da kan ko di ido tuwa abin jin diwa wanda la in da ti ti ta kwana da yunwa mbawa buma buma ika kwana da uta duwanda ya ce uta talata kwana wanda la shi ne ya kwana bai ba ci ba kanan alige da 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 de bale ka tare wanda la shi ne ya kwana bai ba ci ba kanan alige da 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 de bale ka tare kanana manya sando dukalani dire ba mai jammota kamar su yabbil hodu zuwa su gmc zuwa su yammasandi kamar su ontan ontan tantan ba faya ishe su ba kullun fasinja sai nan dar za ka ja uwa da tirela sham sham saka ja uwa da tirela tan ashirin na uwa ne tan goma kan na tirela ga dan wurin fasinja ko areba in ne a watsa saboda yan sanda kila hadu na na ga je bale ka le duro kana alila laraba mai kalife kanan kalige laraba ga 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 laraba mai kalife baba kanan alaki yaron da iya kalife kai kaji kidan laraba mai inji yaron da ya san mota ya san makamar mota yaron da iya kalife ya san makamar kalife ya ban abin mamaki ya ban ni na kaka randa ya dauko shata wantowa ba birni ba ya kai ni bani waka na kwana ne masa waka da ne biya shi bukata da zai biya ni bukata sai randa zai mai duni randa ya ban mamaki ya ban ni na kaka ya ban ni na ta abibi kara tuwa bisa gullubi ya shi ruwa tala hawa biyan mota tsinke yalƙara matan mota mun tsaye bakin labi na kane ka so na waƙa ya yi hankalin shi ya tashi da zuciya shi ta ɓaci ya yi mata ki ta tashi ƙafarsa na bisa toto hannunsa kan siti yari ya leke kan mutuwa ya yi mai a tekanaki wamsai ya tsallace rami sai tafiya san miƙa madallaban musawa wawar kwana aka iba na nan hakun suka hakku na dama makau suka zauni in ya mule yaraba.
To a gaida marigayi mai dogon zamani, yanzu kuma bari mu koma gefe guda. Salihu Garba ya gabatar mana da shiri na gaba.
Da rashin tai akan bar arha. Jama'a barkamu da sake saduwa a wannan filin namu. Salihu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tai. Makon jiya mun dakata domin mu waiwaye baya. To yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a shirinmu na farfado da tattalin arzikin Najeriya. Alhaji Kalib Ismail zai ci gaba da jawabi da ya fara mana kafin lokaci ya kure mana a wancan lokacin.
Abin da yake da ban mamaki a cikin tattalin arzikin Najeriya akwai wani bangare da ba a kallon shi ne bangaren arts and culture, wanda anan ake tela, anan ake hula, anan ake takalmi design, anan ake duk kayayyakin da ake a Najeriya matasa ke yin su. To wurin nan kuma da mutane na da kuɗi, wanda ke da riga uku zai iya siyan biyar, uku nan da zai ƙara an samu da wani aiki ne. To haka za a zauna, shugaba Buhari ya gaggauta samar da committee da zai zauna ya fitar da Marshall Plan, musamman da yake an sa Solomon Dalon a matsayin minister na matasa da a ƙwallo akwai aikin yi, a drama wasan kwaikwayo akwai aikin yi, a kasuwa ta yaya ba za a sa manyan 'yan kasuwa duk wanda yake da jarin kaza a ɗauki mutum da ya a bashi a matsayin yarinsa a gwamnatance ba. Manya-manyan kasuwoyin duk Najeriya da ƙarfin tsiya, kowane ɗan kasuwa a bashi mutum ɗaya a raba zaman banza tunda wani bai da hanyar da zai je ne. Sannan kafin a basu, a shirya musu training su san abin da za su je su yi. Wannan a wasu ƙasashe an gwada. Kuma a ƙarshe ina kiran hankalin musamman mu masu sharhi waɗanda muke ba gwamnati shawara, mu ma sai mun canza salo banda banbanci. Gaskiya ta go a faɗe ta, su kuma mahukunta su gane cewa ana faɗa musu ne ƙasar nan namu ne. A jiya wata gwamnati ne, a yanzu gwamnatin mutane ne. To gwamnatin mutanen nan suna da aiki ja wajen samar da ayyukan yi. Duk kasafin kuɗin duniya da aka yi an yi shi ne da girgira sabon aiki. To idan kai kasafin kuɗi ba sabon aiki, to wannan gwamnati ta kasa. To gwamnatocin jihohi su sani, gwamnatin tarayya ta ƙara sani akwai nauyi mai girma. Ba wai aiki ne na white collar job, zan zauna a office ba, ba shi ne aiki ba. Aiki shi ne sana'o'i wanda za su ta haɓaka kuma suna taimakon tattalin arziki da haraji.
To bari mu koma wajen dokaji. Shawararka ta ƙarshe ga gwamnatin tarayyar Najeriya.
To kafin je shawarar ta kan gwamnatin Najeriya akwai abin da muka dan fara magana da shi daga farko akan cewa attitude ko
yes. Halayyarmu
halayyarmu dole sai an yi nazari akan sa ya canja daga mu kanmu har zuwa su kananan mu wanda su ne hankali yake kai wanda su ne ake nema a ceta shine wanda su ne ake nema a tabbatar an daidaita musu al'amura yana tafiya yadda ya kamata saboda yawan kin duba kamar a kudu ba a samun yawancin wannan matsala amma arewa an fi samun wannan matsala yaro ne zaka dauko shi ka dora shi akan aiki din ga aikin wahala ne ba aikin da zai samu 2,500 bane idan ka dawo washe gari ba zaka same shi ba ya riga ta kuma yaje din ba wani abu zai ba zaman banza zai saboda haka ya kada matsala a society kaga ba a waure ta ba saboda haka duk abin da gwamnatin ta dauko take so ta yi domin saboda ta yi farfado da
tattalin arziki
da kori talaucin da ke na kasa idan dai mu kanmu attitude din ba canja shi ba don duk magana da ake na canji ne su ma gwamnati da suka zo sun zo akan canji ne abun canji ko shine abun da aka canja a sabunta abun da ake yi ya kasance an yi shi daban kuma an yi nasara akan sa to tunda ku haka ne to lalle daga gwamnatin zuwa mu kanmu zuwa su yaran da za a yi musu zuwa kuma duk society da za a ce za a taimaka mata dole ne halin ya canja domin saboda canjin ya samu shiga kuma ya shashin fuda kuma ya samu tafiya da ya kamata saboda haka kafin ma ce na kai ga kiran ina gwamnati akan cewa abin da suka yi alkawari su yi din mu ma attitude din mu ya kasance ya canja ita kuma ta bangaren gwamnati alhamdulillah shi shugaba da Allah ya kawo mana yanzu ba mu kanmu da talakawa ke son sa ba saboda in ka zo ka zauna ba wai za a ce a Buhari yana son talakawa ba talakawa ke son sa muna roƙon sa yanda talakawa suke son sa shi ma ya dubi Allah ya dubi yanayin yanda talakawa suke ya ga yanda zai kawo su canji mafi alheri a gare su bayan haka duniya ta san shi da rike alkawari duniya ta san shi da shimfiɗa gaskiya duniya ta san shi da bin ka'ida wayannan abubuwa da aka san shi da shi muna roƙo muna kira ya tabbatar da abubuwan da muka zayyana shi tun daga beginin na wannan program din abinda muke roƙo muke kuka muke nema shine kasance sauki ya shigo cikin jama'a ba wai talakawa kawai ba wai kanana ba kawai kowa da kowa ma ya kasance al'amura sun warwana al'amura sun warware al'amura suna tafiya yadda ya kamata kasar Najeriya ba ita ne kasa kawai a duniya ba kasar Najeriya mun tashi ma sai dai mu yi godiya wa Allah da ya bamu gurin da muke da yanayin yanda muke da duk wani abu da kake tsammani in dai a cikin Najeriya ne zaka same shi akwai kasashe da dama kai Saudi Arabia ma nan in ka je abinci ma ba sa iya sai dai su importing amma mai da suke da shi muna da shi komai da ka sani amma su Allah mai bai ba su ruwan da za su yi wani shuka ba to saboda haka duk abin da Allah zai mana mu a nan kasan ya mana sai dai kawai halinmu ya canja kuma gwamnatin da Allah ya ce muke muka samu yanzu gwamnati ne wanda kowa ya san ta kware ce ta gaskiya ce Allah ya sa su zamanto sun zauna akan tafarkin abin da suka zo da shi Allah kuma ya musu jagoran abin da suka saka a kai suke so su yi tabbatar sun yi shi
to akwai sauran hakuri da ƴan Najeriya za su ci gaba da yi ne yanzu kafin abubuwa su yi sauki
to hakurin ai kamar yanda dan uwana ya gaya miki kamar yanda Shehu ne ya magana akan cewa hakurin fa ba zai je da nisa ba dalili shine yake roƙon duk daga dan majalisa zuwa wani dan siyasa zuwa wanda zababbe duk wanda ya san yana da hannu yanda za a taimaka al'amuran nan su tabbata su tafi yadda ya kamata don Allah ana kira ana roƙo akan cewa a yi shi cikin gaggawa
wannan irin lokaci da hakuri da ake magana zan baki misali ne akwai dan majalisa da muka samu labari muka sheda daga Sulaja a cikin wata hudun nan har ya tura dalibai 12 zuwa kasar India su koyi harkar likita to kika irin wannan zabura
daga ajihunsa
kuma nawa ya samu wannan irin tashin
sauran da basu samu ba
exactly sauran da basu samu ba wanda suke neman aikin yi to a yanzu abin tausayi ne a Najeriya a yi maganan canji ka tuna mutanen da suka mutu domin canji basu maganta ba murna ne kawai sun mutu waɗannan an gama da su da zuri'ansu da iyalansu da ƴan uwansu
sun yi hasara
kuma ƙasa ta yi hasara to saboda irin wannan yanayi yake da kyau wannan talauci masifa ne abin da yasa ba a so a bar ɗan adam kusa da talauci za a iya sace maka shi magoya banka za a sace su shi yasa ake bada palliative measures kamar yanda ni ɗin nan a 1984 ko da 5 lokacin da Buhari ya zo ina cikin wanda suka karbi ticket akan titi aka zo da mota akan titi na mika sile biyu na karbi kwalin siga na karbi omo na karbi sabulu akan ticket din waɗannan sune palliative measures saboda a wancan lokaci ba sabulu da soda ake wanki hannu ya cinye sai aka kawo waɗannan palliative measures din to wani yanda ake a yanzu yafi na da radadin da yake a yanzu saboda rayuwar ta zama monetized ta zama komai sai da kuɗi a ƙauye da birni da kuma marayu kowane irin lokaci sannan abin tausayi a wannan yanayi babu ƴan gudun hijira a da yanzu ƴan gudun hijira kadai da irin kubar da suke yi na rashin makaranta na rashin muhalli na rashin abin sawa da masu da abinci da wanda za su taimaka musu kamfanonin abinci dole a fito da tsari wannan shigo da shinkafa da ake magana wanda ina jin an ba da order a shigo da ita amma an koma a majalisa ana tattaunawa to wannan ba zai haifan matalaka da mai ido ba a koma ana tattauna bayan gwamnati ta ba da order wanda zai shigo da shinkafa mai sauki ya shigo da ita kafin wani lokaci a koma ma har ya zama topic a cikin majalisa shinkafan da ƴan ƙasa suke noma ta busu biya haraji ba su sayar da ita daidai da irin shinkafar da aka biya mata haraji wannan yana da hadari
to jama'a nan kuma za mu sa aya sai mako mai zuwa idan Allah ya yarda mu dora daga inda muka tsaya a madadin bakinmu Alhaji Yaya Jalam Alhaji Shauf Aliyu Alhaji Kalib Ismail da Madina Dauda jagorar tattaunawar ne Salu Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya
to gaye shi ka yanzu kuma ga Ladan Ibrahim Ayawa ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice
Jami'a mai mulki a ƙasar Zambia ta gargaɗi ƴanta cewa shugaba Edgar Lungu yana da ƴancin zaɓar mataimakinsa kafin 11 ga watan Agusta lokacin da za a yi zaɓen shugaban ƙasar na 'yan majalisar dokokin ƙasar. Jami'ar ta Patriotic Front ta ce amma batana ƴan jami'ar masu neman muƙami su nemi shi shugaban ya tsayar da su a matsayin mataimakin nasa ba. Yanzu haka dai wasu daga cikin manya-manyan ƴan jami'ar sun tattauna da shugabannin jami'ar. Yayin da wasu suke barazanar barin jam'iyyar muddin ba zaɓe su a matsayin mataimakin shugaban ƙasar ba. Wasu sabbin 'yan gudun hijira da suka iso nan Amurka daga ƙasar Syria sun kuma da kuma tsohon sojan Amurka musulmi na cikin sahun farko da za su zauna da uwar gidan shugaban ƙasar Amurka Michelle Obama a jawabin haɗin gwiwa da shugaban ƙasar Amurka ya saba yi wa majalisar dokokin ƙasar Amurka da ma ƙasa baki ɗaya akan irin halin da ƙasar take ciki. Wannan jawabin dai shine irin su na ƙarshe da shugaba Obama zai yi kuma uwar gidan shugaban ƙasar ce za ta zaɓi wanda za su kasance sahun gaba wajen wannan taron wanda kuma shine shugaban ke bayo fifiko.
To anan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kafin in sallama da ku ga saƙon taya murna ga Malam Dauda Kanan Bulus Sabo da amaryarsa Suzana Ishaya waɗanda za a ɗaura auren su ranar Asabar 16 ga watan nan a majami'ar All Saint Dogon Fago Ikara jihar Kaduna. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure amin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Malamin Ibrahim Aiwa da CD wanda ya bada umarni da kuma injiniyanmu na wannan lokacin ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai anjima.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.